Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallare assalamu alaikum barkamu da yamma Baba Yakub makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyan yau Litinin 30 ga watan October shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hawwa da kanin labarai
Shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar kara ayyukan jinkai a Gaza A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na ƙasar Canada ta ce za ta fara yin yajin aiki a dukkan harabobinta da ke ƙasar. A yau Litinin ɗin ne ministan harkokin wajen Indiya ya ce ƙasar shi za ta yi dukkan mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na ƙasar su takwas da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a ƙasar Qatar bisa zargin yi ma ƙasar Isra'ila laifin asiri.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Atiku Abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa ga hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke akan ƙarar da ya shigar mata.
Na yi alawa dai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi. Kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba. Har hatta ma ita jami'an da take mulki ban ji abin da ta fara kai ba na yabo. Tunda ba gaskiya ba adalci a ciki.
Haka zalika a shirin za a ji an gudanar da zanga-zanga a jihar Rivers na kinjinin wato gwamnan kinjinin tsige gwamna da ake kira Fubara amma wadda majalisar wato jihar take yi idan muka leka jamhuriyar Niger kuma za mu ji cewa ana samun takun saka tsakanin kungiyoyin farar hula da gwamnan jihar Yamai akan abinda fararen hulan ke kira wato da katsalandar da yake yi wa ayyukansu Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi na baban gida Jibrin wanda a yau shirin zai tattauna da Tijjani Muqaddas wanda ya kirkiri makarantar shaka tafi a Najeriya amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif Shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar kara ayyukan jinkai a Gaza ganin yadda duniya ke kara ci gaba da kiran a jinkirta ayyukan da ake yi domin bayar da damar shiga da kayan jinkai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Israel ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. Israel ta kuma ce ta kai hari a wurare a Syria da Lebanon. Har-haren kamar yadda Israel ta faɗa a yau Litinin na wato an kai su ne a matsayin martani ga har-haren da aka kai mata daga ƙasashen biyu. Dakarun tsaron Israel sun ce an yi arangama da mayakan Hamas inda kuma aka kashe gwamnan mayaka da suka fake a cikin gine-gine da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa inda suka rika ƙoƙarin kai hari kan dakarun. Ita ma dai Hamas ta ba da labarin yin wani gumurzu a arewa maso yammacin Gaza. Kungiyar yara wato kare yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa yawan yaran da aka kashe a Gaza cikin makonni uku ya ɗara yaran da ke mutuwa a duk shekara a yankunan da ake yaƙi a sassan duniya tun shekarar 2019. Ya zuwa yanzu da yara sama da 3,000 ne suka halaka a yaƙin da Isra'ila ke yi a Gaza. A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na ƙasar Canada ta ce za ta fara yajin aiki a dukkan harabobinta da ke ƙasar wadda ke da mambobi sama da 8,200 da suka fita tattaki bayan da aka gaza cimma wata ƙwaƙwarar yarjejeniya a tattaunawar da aka yi. Kungiyar dai na neman a inganta kuɗaɗen fansho da albashin mambobinta suna kuma neman goyon baya ga ma'aikatansu da ke aiki a ma'aikatar harhaɗa motoci da ke aiki da lantarki na Brampton Assembly Plant. Kungiyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tana samun ci gaba a gwagwarmayar da take yi kuma za ta ci gaba da zama a teburin tattaunawa har cikin dare. Kungiyar Crystal Parents Talentis ta bayyana cewa abin takaici ne matuƙa tafiya yajin aikin to amma za a ci gaba da tattaunawa har a kai ga cimma matsaya. An bayyana tattaunawar da kungiyar ke yi a Canada cewa ta sha bamban da wadda kungiyar ma'aikatan United Auto Workers ta UAW ke yi a Amurka. UAW da Satellites sun cimma wata sabuwar ƙwaƙwarar yarjejeniya ta ƙwadago a tsakaninsu a ranar Asabar ɗin da ta gabata.
An ji ba kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyan amma kafin nan a wani taron manema labarai da dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar yayi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2023 Rukayya Basha ta hada mana rahoto akan haka
A taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023 Atiku Abubakar ya ce yayi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi
yayi Allah wadai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi kuma ma banji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jami'an da take mulki banji abin da ta fara akai ba na yabo don haka mun yi Allah wadai da wannan shari'a da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke tunda ba gaskiya ba adalci a ciki
kazalika Atiku Abubakar ya ce watsi da hujjojin su da kotun koli tai akan rashin sahihancin takardun kammala karatun shugaba Tinubu abin alawadai ne
gaskiya ne gashi a bili bai da takarda kuma yayi ƙarya amma duk da haka kotun koli suka ce su ba su gani ba kotun shari'a ma ta ce ba ta gani ba to shi yasa muka yi alawadai da yanke shari'an da aka yi
Atiku ya kuma ja hankalin majalisar dokokin kasar inda ya shawarce su da su sake duba dokokin zabe da aka yi wa kwaskwari ma ta yadda duk wani dan kasa idan ya kada ƙuri'ar sanin take sakamakon zai bayyana a manhajar ta hukumar zabe a zauren tattara sakamako
ya kamata majalisar kasa ma'ana National Assembly ta kara duba dokokin zabe ta cire duk wani harka wanda zai sa a yi amfani da jama'a mana a yi amfani da na'urori na ba da sakamakon zaɓe ba sai mutane ko kuma mutane sun zauna ko a unit na zaɓe ko kuma a ward ko kuma a local government ba a kana jefa ƙuri'anka ƙuri'a tana zuwa straight ga inda ake cewa national portal ko wani kano ba tare da wani ɗan'adam ya sa hannu ko kuma baki a ciki ba
shin kowane shawara za ka bai wa 'yan ƙasa
abinda ya sauran muku ku ne 'yan ƙasa na yi in ba ku yi komai ba haka za a dinga yi muku
Ambasada Umar Iliya da Magon shine shugaban jam'iyyar PDP ya ce ba zai yi su zuba ido suna ganin madafun gwamnatin kasar na gurbacewa ba domin Najeriya ta fi karfin kowa kuma hakan ne yasa suka bada mulki a lokacin da suka fadi zabe
duba an yi lokacin da an kada mu mun nuna cewa Najeriya ta fi karfin mu ta fi karfin dan adam don al'umma ake Najeriya muka yadda muka bada mulkin nan to amma ba zai yi a ce shikenan ko ina duk madafun iko daga kotu zuwa INEC zuwa INEC sun gurbace kuma ana kallo ana gani to gobe fa ana cewa ana hamaza hamata dole ka ci zabenka wannan shine muke tsoro kar a kawo ga wannan lokaci
yanzu dai hankulan 'yan kasa za su karkata ne ga shugaba Tinubu domin ganin irin rukon ludayinsa nan da shekaru hudu masu zuwa kafin a buga wata gangar siyasa a shekarar 2027 Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya
a gaida Rukayya Basha da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu kuma ga hawa da cigaban labaran duniya
a yau litinin ne ministan harkokin wajen indiya ya ce kasar shiga ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar Qatar bisa zargin yi ma kasar Isra'ila leken asiri Subrahmanyan Jakshakarya ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta dauki batunsu da wasa ba kafafen yaɗa labarai a indiya sun ruwaito cewa daga cikin mutum takwas ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta na shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaki a cikin wani batu da ya wallafa a kafar sadarwar zamani da Shiankar ya ce yana cike da damuwa kuma yana tare da iyalan mutanen da halin da suke ciki ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin dukan mai yiwuwa na tabbatar da ganin an sako su Katar dai bata ce ofin ba akan batun ba kuma sanar da janye wato tuhumar da ake musu a fili ba A yau Litinin ne Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka tarwatse a cikin gida a kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan 6.9 sakamakon karuwar tashe-tashen hankula rikici tsakanin yan tawaye Movimento do 23 Mars M23 a takaice da tsageren da ke biyayya ga gwamnatin kasar ta Demokaradiyyar Congo ya yi tsanani a yankin gabashin Kivu ta arewa tun a farkon watan Oktoba musamman ta yankin arewacin babban birnin kasar Goma Kumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutanen da suka tsere daga gidajensu suka kuma samu mafaka a yankunan kan iyakar kasar na cikin matsananciyar bukatun taimako don tallafawa rayuwarsu. Hukumar dai na ƙara ƙaimi a kokarin da take yi na ganin an shawo kan yawan tashe-tashen hankula da suka ƙi cinyewa a kasar ta Demokaradiyyar Congo.
A gaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla. Wani sabon rikici ya barke a majalisar dokokin jihar Rivers yayin da majalisar ta a yau Litinin ta kaddamar da shirin tsige gwamnatin jihar da ake kira Fubara. Majalisar ta kuma tsige shugabanta Edison Ehia bisa zargin sa ido akan yadda aka kona harabar majalisar a daren ranar Lahadi wannan batu dai ya haddasa gagarumin zanga-zanga na kinjirin tsige gwamnatin jihar wanda ya gudana a fatakon fadar wato gwamnatin jihar Rivers na tuntubi wakilinmu Abubakar Lamido Sakkwato ko wani hali ake ciki a yankin
Wato ba shakka ba halin da ake ciki a jihar Rivers wato jihar ta shiga cikin wani rudani sakamakon wasu gungun matasa da kungiyoyi ke ci gaba da gudanar da zanga-zanga tun a daren jiya Lahadi wannan zanga-zanga dai ta yi muni matuka wadda ta haddasa zuba barkonan tsohuwa da kuma wato harbe-harbe har ya kai ga wasu 'yan bindiga a jihar ta Rivers suka je suka kone suka cinna wuta a gauran majalisar dokoki na jihar Rivers sakamakon wato su 'yan majalisar jihar sun tsige shugaban marasa rinjaye na majalisar jihar ta Rivers a wasu bayanai da ka nuna kokarin tsige shi sabon gwamnan jihar Rivers wato sin Fubura wanda aka tada jijiyoyin wuya kuma zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a fadar gwamnatin jihar ta Rivers da kuma ginin majalisar dokokin jihar
a wannan zanga-zangar ba wani rauni ko asarar rayuka da aka samu ko
ba asarar rayuka kamar yadda 'yan sanda suka bayyana amma akwai waɗanda suka jikkata sakamakon zuba wato halba musu barkonan tsohuwa da kuma ruwan zafi akwai wasu mutane da dama da na gani sun samu raunuka amma dai zuwa yanzu babu wani bayani na cewa akwai hasarar rayuka
to ya batun jami'an tsaro
ko da yake dai na halarci ginin majalisar dokokin jihar Rivers wanda jami'an tsaro sun yi masa kawainya wato sun yi amfani da wurin
to bari mu duba a menin akwai wata sanarwa ta fito daga bangaren gwamnatin
to zuwa yanzu dai sanarwa da ta fito daga shi bangaren gwamnatin jihar ya tabbatar ya bayyana cewa jihar Rivers jiha ce ta zaman lafiya saboda haka yana kira ga jama'a jihar Rivers da su kwantar da hankalinsu doka za ta yi aikinta abubuwa sun fara komawa bisa kamar yadda aka saba a bangare ɗaya ma rundunar 'yan sandan jihar Taribas ita ma ta fito sanarwa da ta ce a kwantar da hankali an zuba jami'an tsaro a daban-daban da jihar Taribas inda ake sa ran samun tashin hankula a wurare daban-daban kuma ba wannan misali rigimar kamar ta siyasa ce wadda wasu bangarori da su sauna da su suna zargin kamar bangaren tsohon gwamna minista a yanzu Farisa Yusuf Muke kamar ba a yi masa abin da ya kamata ba inda shi ne ya yi ruwa ya tsaki wajen ganin an nada ko kuma an tabbatar da samun nasarar shi gwamna na yanzu a wato sin Fugura
a gaida Lamida Abubakar Sakkwato A jamhuriyar Nijar kuma wasu kungiyoyin fararen hula masu goyon bayan sojojin CNSP sun bayyana rashin jin daɗin su akan yadda suka ce gwamnati ya mayyana musu kasalanda a harkokin cikin gida bayan da suka kaurace wa wani taro na wato karkasa kudade na tallafi da ƴan kasashen waje ko kuma ƴan Niger mazauna kasar waje suka aiko da zaman karfafa gwiwa ƴan gwagwarmaya don tabbatar da sabuwar tafiyar kasar ta wato ta samu ci gaba bayan juyin mulkin kasar da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen rarraba wasu kudade miliyan 100 na sefa da ƴan Niger mazauna Togo suka turo gida a matsayin gudunmuwa ga masu gwagwarmayar kare martabar ƙasa. Sanadiyar takun sakar da ke tsakanin hukumomin CNSP da kungiyoyi irin su CDAO da EU da dai sauransu ya saka wancan kungiyoyi na Front Patriotic pour la Souveraineté FPS kauracewa zaman kasafta waɗannan kudade. Kamar yadda wani jigon su Bana Ibrahim ya bayyana a tare manema labaran da suka kira
miliyan 25 ne kungiyoyi da anka raba ma sun kai kimanin 17 da anka kai shi wajen gidauniyar nan anka ce mu zo mu zamna a raba mun kace a'a mu ɗan hararen hulla abinda muke yi ba na a zo a kashe kuɗi ba a ba mu ne mun kace mu a iskadri muke wanda yake so ya kawo mun tallahi can yake tarda mu mu kira wa'an jarida ko ya shaida
wannan mataki bai yi wa mahukunta daɗi ba in ji kungiyoyin na FPS musamman gwamnan Yamai General Abdu Usman a bisa la'akari da wasu kalaman da suka ce ya furta
sai ce ma mutane a shi ba ruwan shi da mutanen da takardunsu na shari'a suna da balshe mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu a cikin mu duk wanda anka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa ba kama mu ba bisa kan mun handami kudin kasa ko kuma mun kashe wani mun kace wannan maganganun da yake yi ya daina tunda ba mu san mu samu sabani sakakanin mu da wanga iko da muke kawo mu goyon baya gwagwarmayar da yanzu CNSP take yi gwagwarmayar mu ne da mun ka soma tun shekaru da shekaru muna yi kenan yau su sun ka zo sun ka tarda mu a cikin gwagwarmaya General Chani da CNSP har gobe muna tare da su ba mu ce ba a hidda shi ko a dage shi a'a ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin hararen hulla
mun nemi jin matsayin gwamna akan wannan zargi sai dai haka bata cimma ruwa ba to amma wani dan farar hula na daban Ibrahim Namaiwa na kungiyar RPDS da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan dambarwa ya gargaɗi takwarorinsa ƴan fafutuka akan maganar kwatanta gaskiya
a matsayinmu na ƴan kungiyar farar hula da ya kamata muke aiki dan ganin cewa mun kare haƙƙin ɗan adam kuma mun yi ma ɗan adam adalci mun yi ma kanmu adalci to abin da ni sani tsakanina da Allah shine cewa lallai gwamnatin jiha bai halarci wannan zaman taro ba da aka yi na mata magani inda aka yi rabon kuɗi ba ya ta wadanda suke cikakken bayani sun san da cewa bai ma ƙasar Niger ko da an kai wannan zaman taro
a ranar 2 ga watan Satumban 2023 ne kungiyoyin fararen hula suka tare a harabar sansanin sojan Faransa da nufin jaddada buƙatar ficewar dakarun Faransar daga Niger abin da yasa ƴan kasar mazauna kasashen waje suka yi ta aiko da gudunmuwar kudade har ma da tacimaka irin su shinkafa sai dai wasu daga cikin irin waɗannan kungiyoyi sun nuna damuwa kan yadda wasu takwarorinsu suka mayar da wannan fafutuka tamkar wata hanyar samun kudaden shiga. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwadan adam
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musyinku jama'a kiran mu nake bisa daje
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam a kwanakin baya ne dai a hura da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar Bayero da ke Kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a Najeriya Wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro da aka gudanar kuma ya tattauna da shugabar cibiyar Professor Talatu Garba kuma sauran mahalarta wannan taro kamar da za ku ji a cikin shirin namu na wannan mako.
Sunana Professor Talatu Musa Garba, ni ce director ta Nigeria Center for Radio Research and Development. To sai dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara. Kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu, malamai da dukkan waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu. To muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu hada kai mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi, mu ga ya za mu samu mafita. Shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi, ana kai yaro makaranta ana so a ji ya fara karatu ko da ABCD ne, kuma anan daga primary 1 zuwa primary 3 anan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya hada bakake zai iya karatu ko ma wani irin ya karatu. Sai zama cewa an zo an samu nakasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun. Su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su koyar da karatun, su kuma ɗaliban ba a koya musu yadda za su koyi karatun daidai. To irin wannan tarukan namu shi ne muke kowace shekara muna zaɓa akan me zami, kowace shekara akan me zami. To sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi, yadda mutum zai karanta littafi ya gane. Sai muka ga kuma yanzu duniyar ta canja, karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa san littafin nan, sun fi son wata ƴar handset, wata ƴar laptop su karanto wani abu a irin social media, ba dai su dauki littafi su bude su karatu ba. To shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da zamu karfafa wannan, mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan, mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba. Takardu ne za a kawo a mimmika, kowa ya kawo nasa hujjojin. To muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar, wannan yana da shi, ai idan aka taru za a amfani juna. Mun gayyaci malaman makaranta, mun gayyaci su waɗanda suke su ne policy din yake hannunsu, yanzu akwai National Reading Framework wanda shine policy document, mun gayyato su su ma su zo ciki, saboda yanzu za a rika koyar da karatu as a subject a primary school. Da kaga an aka tashi a English ne ake koyar da karatu ko a Hausa, to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko a tun daga nursery ko ma dai wani level, darasi ne mai zaman kansa. To kuma in aka ce darasi ne mai zaman kansa, ai ana buƙatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan. Mun yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi, abin da suke bukata. Kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi a kai. Yanzu kaga kamar bara mun yi akan littattafan yara, to wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai, mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatu yanda ake so.
Professor, kin yi maganar bara da sauran shekaru tunda kuka fara, wannan shine karo na hudu. Me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan aka yi bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru?
To ai kuna tare da mu duk shekara, kuna tare da mu, kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi, saboda yanzu kaga da farko na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners ɗinmu wanda muka yi haɗin gwiwa da su, su suka zo suka bada takardu, ya zama cewa kaman sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi. Na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buɗa mu bar kuma mutane su zo da nasu ƴan ƙorafe-ƙorafen da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun. To na uku kuma sai muka ce to mu kalli littattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan, yaya suke buga su, yaya suke wannan. To na huɗu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla, tunda dai littattafan nan ba su kadai bane a karatun nan, bari mu kalli ɗaya bangaren na wannan karatu a handset da su computer da su
ayyukan. Shi professor, da kun ci za ku faɗaɗa wannan tsari zuwa makarantu musamman waɗanda ake horar da malamai aikin malinta, ina wannan zance ko tsari ya kwana da aka yi?
Ai yanzu mun fara programs har ma na farko sun gama, muna ba da diploma ta gaban degree a koyar da karatu har mun yi graduating din set na farko. To yanzu kuma waɗansu sun fara kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum BB daga Sugar na Nigeria gaba ɗaya mu zo mu koya musu wayannan saboda mu taru wannan national reading framework din da yake. To kaga ana buƙatar kaman mu za mu trainers inda za su tafi suje su yi a southern states.
Ga masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora akan wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Professor Talatu Garba na Jami'ar Bayero dake Kano a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leda Gresham naku baban gida Cibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
To a gaida baban gida Jibrin sai dai jama'a za mu na aikin gafara a mako mai zuwa insha Allah za mu kawo tattaunawa da ba wato aka yi da Muqaddas Tijjani wanda ya kirkiro da karatun shaka tafiya a Najeriya. Ta yanzu kuma ga sakonni da ku aika mana ta hanyar email.
Rai na farko rayin ka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban muryar jama'a kace hukumomin da ke hana cin hanci da karbar rashawa EFCC da ICPC ya kamata ku ƙara zagin zamke sosai wajen ganin kun kawar da cin hanci da rashawa a ƙasar mu dubar da ganin yadda lamarin yake ta ƙara ta'azzara yayin da su kuma talakawa ke ta ƙara shiga cikin halin kunci da tsadar rayuwa sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da magaran mai cewa kira da shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya yi ma bangarorin da ba sa ga maciji da juna a yankin gabas ta tsakiya wato Isra'ila da ƙungiyar Hamas da ke can suna faɗa da juna na su kai zuciya nesa don kaucewa ci gaba da zubar da jinin fararen hula yayi daidai muna fatan za su gaggauta amsa kiran da Papa Roma Francis ya yi musu don a samu zaman lafiya domin shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ra'ayi na gaba ra'ayinki ne Aishatu malami kura garin sarkin noma kika ce tabbas maganar da Sanata Aliyu Indumi ya yi a kan saya wa 'yan majalisu motoci na alfarma babu shakka ba mu ji daɗin goya musu baya ba garin ilin halin da ƙasar mu ke ciki Allah ya kyauta amin. Sai kuma ra'ayin Buba Fajewa mai cewa kai da shari'un gwamnoni da 'yan majalisu Abuja da Lagos don gudun cin hanci da gwamnati ta yi hakan ya yi daidai Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Ibrahim Muhammad kace muna jinjina wa iyalan waɗanda hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale ya ritsa da su a garin Lamido na jihar Adamawa Allah ya kiyaye na gaba. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kare farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin ƙai a Gaza ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jinkirta yaƙin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin ƙai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Isra'ila ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na ƙasar Canada ta ce za ta fara yajin aiki a dukkan harabobinta da ke ƙasar wadda ke da mambobi sama da 8,200 da suka fita tattaki bayan da aka gaza cimma wata ƙwarewa yarjejeniya a tattaunawar da aka yi. Kungiyar yana neman a inganta kuɗaɗen fansho da albashin mambobinta suna kuma neman goyon baya ga ma'aikatan da suke aiki a ma'aikatar harhaɗa motoci da ke aiki da lantarki na Brampton Assembly Plant. A yau Litinin ɗin ne minista harkokin wajen Indiya ya ce ƙasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na ƙasar su 8 da wata kotu ta yanke ma hukuncin kisa a ƙasar Qatar bisa zargin yi ma ƙasar Isra'ila leƙen asiri. Subrahmanyan Jishikanka ya ce ya gana da iyalan mutanen ƙasar ta Indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta ɗauki batunsu da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai a Indiya sun ruwaito cewa daga cikin mutum 8 ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani captain da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaki.
Tabbasar raro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari yanzu sai kuma can da daddare za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya da gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Bishop da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyarmu na wannan la'asari ya Mr. Biyo. Baba ya ku makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.